الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقوس قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة هذا هكرا دبو ديا دلي هدو دا أينهم واتو أربعين دقيا وانديزو دي دي دقيا ga watan biyar a Gregorian calendar 2000 da ainihin wato sha 2020 dan ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyetti da ke nan cikin fadar jihar Gombe anguwar Bolari idan jama'ar musulmi su manta ba muna nan a cikin suratu Qaf mun kwana a number aya ta 11 yau zamu tashi kan number aya ta 12 mai Allah ya ce alaramma
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد
الله سبحانه وتعالى يتي كذبت قبلهم قوم نوح كافون قريشاوا سموسى كما سكرية منزان الله صلى الله عليه وسلم فمتانا النبو نوح سنفارة كرية تاشي وأصحاب الرس da kuma ashabur rasi ma'abotar rijiya wa thamuda da kuma thamudu su ma sun ƙaryata annabin su sallallahu alaihi wa sallama wa adun haka adawa su ma sun ƙaryata annabin su wa fir'aunu haka fir'aunu ya ƙaryata annabin shi da hi da jama'ar sa wa ikhwanu lutin da kuma ƴan uwan annabi lut wato ma'abotansa mutanansa sun ƙaryata shi wa ashabul aikati haka ma ashabul aika mutanan duhuwa su ma sun ainihin wato ƙaryata annabin su wa qaumu tubba da mutanan tubba wato mutanan kasar Saba kamar yadda wasu malaman tafsiri suka faɗa su ma sun ƙaryata ainihin wato annabawan su da kuma addinin su kullun Allah ya ce kaf waɗannan gaba daya kazzabar rusula sun ƙaryata manzanni fa haqqa wa'id dan haka alƙawarin azabata alƙawarin narkona ya tabbata akan su ba tare da kakkautawa ba Allah ya ce afa ayina bil khalqil awwal yanzu mun gaji mun kuma samu ta'ab dangane da halittar da muka yi ta farko ma'ana ba mu gaji ba dangane da halittar da muka yi ta farko bal ba haka bane hum su waɗannan kafirai fi labsin min khalqin jadid suna cikin shakka da kokonto dangane da abin da ya shafi halittar faru abin nan sabuwar halitta dangane da abin da ya shafi a halitta da muka yi ko zamu yi wacce take sabuwa bayan su ko bayan wanda muka yi a baya to malamai suka ce ubangiji subhanahu wataala يقول متحددا للكفار قريش ينا فدن maganan nan dan ya firgita da razana da kuma kalubalantar kafiran quraishawa bima ahallahu bi ashyaihim bi ashbahihim da abin da ya faru da makamantansu wa nazairahum da wanda suke abokan su ko kuma misalan su ko wanda suka yi daidai aiki irin nasu wa amsalihim da kuma makamantansu min almukaththibin qablahum daga cikin waɗanda suka ƙaryata kafin zuwan su wanda suka ƙaryata annabawa suka musa su a minan naqamati wal azabil alim fid dunya na daga abin da ya shafi wato naqamat ko niqma wato uquba da azaba wacce take mai radadi a nan duniya da muka yi musu shine Allah ya buga misali ka qaumi nuhin kamar mutanen annabi nuhu wama azabahumullahu ta'ala bihi min al-gharqil 'ammi li jami'i ahli al-ard da abinda Allah ya dandana musu na mugunyar azaba ta dilmiya da Allah ya yi musu wanda ya game duk gaba ɗaya mutanen duniya a wannan lokaci Allah ya hallaka su gaba ɗaya ya tseratar da wanda suka gariya abinda suka gaskata ainihin wato a annabi Lut din abinda annabi Nuhu Allah ya ce wa ashabur rassi wa qad taqaddamat qissatuhum fi suratul furqan kissar waɗannan mutane ashabur rassi ta gabata a cikin suratul furqan a wata aya al-ramma da Allah yake cewa wa'adun wa thamuda wa
ashabur rassi wa qad tabayyana lakum min masakinihim
Allah yace wa'adun da adawa wa thamuda da samud wa ashabur rassi da kuma ainihin wato mutanen rassu wato wa qurunan baina dhalika kathira da kuma da yawa daga cikin halittu ko kuma alƙaryoyi da muka yi da yawa to ashabur rassi dinnan malamai sun yi sabani wajen fassara su waye ne wasu malamai suka ce hum ahlu qaryatin min qura samud wato wasu mutane ne daga cikin wasu alƙaryu na alƙaryun samudawa sune ashabur rassi wannan shine fadin wasu malamai daga cikin malaman tafsiri wasu malamai kuma suka ce bi'irun bi azerbaijan wata rijiya ce da wasu mutananta wanda suke garin Azerbaijan wannan shine fadin wasu malamai daga cikin malaman tafsiri wasu kuma suka ce a bi irin rasu fi ha nabiyahum wata rijiya ce da mutananta wanda suka dauki annabin su suka danna shi a ciki suka binne shi a ciki wanda wannan maganar tana da karfi a gurin malaman tafsiri cewa rasu din ai bi ma'ana rasu nabiyahum fi hadhihi al-bi'r wato sun binne annabin su sun dulmiya shi a cikin wannan ainihin wato arijiya suka hallaka shi a ciki amma al-imamu ibnu jarir at-tabari Allah madaukakin sarki yayi masa rahama ya zabi cewa hum ashabul ukhdud waɗannan ashabur rass din su ne wato ashabul ukhdud kamar yadda Allah madaukakin sarki ya babu labarin
ashabul ukhdud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد
الله يقتل أصحاب الأخدود أنسيني ومتانا أخدود mutanen ramuka da kuma kwazazzabai da suka tona domin ainihin wato hallaka waɗanda suka gaskata da manzancin ainihin wato annabi Isa da kuma waɗanda suka gaskata da addinin musulunci ashabul ukhdud annari zatil waqud dangane da wata wuta wacce take ma'abociyar ruruwa da horuwa if lokacin da hum su din alaiha akan bakin gabar wannan ramukan wutar qu'udun suna zazzaune suna gani ana wulla mu'mine ciki ana wurga su ana karkashe su ana azabtar da su idhum alaiha qu'ud Allah ya ce wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud suna nan halarta dangane da abin da ake aikatawa mu'minai na hallaka su da ake kashe su da ake yi Allah ya ce wa ma naqamu minhum su fa mu'minan nan fa ba wani laifi suka yi musu ba ba wani abu suka yi musu wanda zai kamata a ce sun ainihin wato azabtar da su ba illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid fa ce kawai saboda sun yi imani ne da Allah wanda yake mabuwayi al-hamid abun godiya wato kenan wannan ya nuna duk wani abin da kafirai za su yi wa musulmai ba dan wata dukiya da suka tara ko dan wani abu ba a'a kawai musuluncin ne ba sa so a yi addinin ne ba sa so a yi Allah ne ba sa so a kadaita wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid wannan shine abin da wasu malamai suka faɗa cewa su ne ainihin wato waɗannan mutane ainihin wato a ashabul aika ko wani a makamancin haka to a ubangiji subhanahu wa ta'ala ashabur rassi kai afwan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa thamuda sannan kuma da samudawa su ma sun ƙaryata wa adun wa fir'auna wa ikhwan lut haka adawa da fir'auna da ƴan uwan lutu duka sun ƙaryata manzanninsu da annabawan su wa hum ummatuhum alladhina bu'itha ilaihim min ahli menene sadumin wa ma'a wa mu'amalatiha min al ghawri wa kaifa khasafa Allahu ta'ala bihim al arda wa ahala ahlu wa ahala ardahum buhayratan mabaniyatan khabithatan bi kufrihim wa tughyanihim wa mukhalafatihim al haqq wato yadda Allah madaukakin sarki ya dilmiyar da su ya kuma halakar da su ya kuma dirkakar da al'amarin su dangane da wannan ƙaryatawa da suka yi waɗannan manzanni wa ashabul aika da kuma ashabul aika malamai suka ce ashabul aika wato mutanen duhuwa wato sukkanul ghaiba alkafifati almultafati ashajar wato mutane ne waɗanda su kuma mutanen Shu'aibu ne annabi Shu'aib to suna bautar abubuwan da suke bautawa a wani guri wanda yake ma'abocin duhu da bishiyoyi da ainihin wato a ni'ima da ainihin wato inuwa su ne asabuna sukkanul ghaiba alghaibatu wato gurin da yake da duhu gurin da yake da sanyi da duhuwa da kuma bishiyoyi wanda suka harhadu da junansu almutafatul shajar wanda suka harhadu da junansu to wannan su ne su ma Allah madaukakin sarki ya dirkakar da su dangane da ainihin wato a al'amarin da suka yi shine ma wani mawaki yake cewa fa innal laibina dhawil ghabawa nazaira nazaira lil baha fil nazaira lil bahaimi fil ghayadi wato fa inna laibina dhawil ghabawa wato masu wasa da addini kuma ma'abotan wa abun nan wauta da rashin hankali nazaira lil bahaimi suna nan daidai da ainihin wato dabbobi ne fil ghayadi a cikin duhu da kuma cikin bacewa da duhu shine ainihin wato ashabul aika ma'abota duhuwa waɗanda suke karkashin wannan duhuwa da wannan bishiyoyi suke abubuwa waɗanda suke na kafirci annabi Shu'aibu yayi musu wa'azi suka yi shine Allah ya dirkakar da su da su da ainihin wato duk abin da suka mallaka baki daya wa hum qaumu shu'aib wa qaumu tubba malamai suka ce kamar yadda Allah madaukakin sarki su ma ya bada misalan su a cikin suratul dukhan alaran ma yace ahum khairun
am qaumu tubba'in walladhina min qablihim ahlaknahum innahum kanu qauman fasiqin ahum khairun am qaum tubba'in walladhina min qablihim ahlaknahum innahum kanu qauman mujrimin
ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ahum khairun yansu quraisha wannan su ne mafi alkhairi da suka ƙaryata ka am qaum tubba'in ko kuma mutanen tubba walladhina min qablihim da wanda suka biyo bayan su ahlaknahum Allah yace duk mun halaka su mun dirkakar da su innahum kanu mujrimina wa qauman mujrimi sun kasance mutane wanda suke mujrumai su malamai suka ce ainihin wato waɗannan qaum tubba wato su ne mutanen ainihin wato saba'i su ne ainihin wato qaum tubba wasu kuma mutane suka ce wa humul yamani wato yamaniyawa ne mutanen Yaman ne sun kasance kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa dukkanin wani sarki da ya zo ya ainihin wato a mulke su to sai su kira shi tubba to wannan yasa ake kiransu qaum tubba kamar yadda ma wasu malamai suka ce shi wannan tubba din na farkon shi musulmi ne mutanansa ne suka kangare dan haka ne ma wasu abun nan da Allah ya tashi sai bai zargi ainihin wato su tubba abun nan shi tubba din ba sai ya zargi ainihin wato a mutanansa don haka dai malamai suka ce qaum tubba su ne mutanen wannan sarki wanda ake kiransa tubba wannan malamai suka faɗa ka suka ce kama yuqal kamar yadda ake cewa dukkanin wanda ya mallaki fursawa ake kiransa ainihin wato Kisra, shi ake kiransa Kisra, haka kuma wanda ya mallaki ainihin wato Rum ake kiransa Kaisar, haka wanda ya mallaki ainihin wato Misra ake kiransa ainihin wato Fir'aun, kamar kuma yadda wanda dai ya mallaki ainihin wato Habasha ake kiransa Najashi. To a cikin waɗannan mutane akwai wanda sun yi musulunci, akwai kuma waɗanda ba su yi musulunci ba. Daga cikin waɗanda ba su yi musulunci ba akwai Fir'auna, wanda duk wanda ya biyo baya daga cikin sarakunan wancan lokaci ana kiransa Fir'aun. Jam'un sa shine fara'in, fara'ina wato Fir'aunawa. To wannan shine. Haka kuma duk wanda ya mulki kasar Furs su kuma ana kiransu Kisra. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu. In wannan Kisran na zamanin mu Allah ya halaka shi, to ba za a sake samu wani Kisra ba, kuma daga nan Kisra ta kare. Kamar yadda ya tabbata cewa ya annabi ya taba aika wasika lokacin wancan sarki na Kisra a wancan zamanin, yana nan ya aika masa wasikar yayi imani da Allah, sai yayya ga wasikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai Allah madaukakin sarki ya ba manzon Allah dama ya masa mummunar addu'a, yace alama zakallahu mulkahu kama mazaka risalati. Ya Allah, yadda yayya ga takaddata da wasikata ta cewa yazo yayi imani da hidda jama'arsa, yadda yayya ga wannan wasika Allah ka ya galgala mulkin shi. Tun daga wannan rana ba a sake samun wani mulki, Allah ma san da ya tarwata kasar ba gabaki daya da mutanen gabaki daya. To wannan shine. To daga cikin waɗanda ba su yi imani ba akwai irin su, akwai kuma waɗanda suka yi imani. Daga cikin su din akwai Najashi, wanda shi ne malikul Habasha, shi kuma yayi imani kuma ya ci gaba da zama a cikin mutanen su waɗanda ba su da imani. To haka wasu malamai suka ce shi ma wannan ainihin wato mutanen Tubba din, wato su ne wanda Allah madaukakin sarki ya turo wannan sarki nasu mai imani, amma kuma su suka yi su ainihin wato yi imani. Karin dalilin mu akan cewa wannan Tubba din musulmi ne shine akwai littafin At-Tashil li Ulumi At-Tanzil na al-Imam al-Allama Muhammad bin Ahmad bin Jazzi al-Kalbi al-Gharnati al-Andalusi, da yazo magana dangane da fassara ainihin wato wannan aya ta cikin suratul Dukhan, ahum khairun an qaumu Tubba, yace kana Tubba maliku min Himyar, wato Tubba wani sarki ne a cikin ainihin wato Himyarawa, wa kana mu'minan, mutum ne wanda yake mumini, wa qaumuhu kuffarun, amma mutanansa sai suka kafirce wa Allah, fa zamma Allahu qaumahu, dan haka Allah sai ya zargi mutanansa din, yace sun karyata shi, wa lam yazummahu, Allah bai zarge shi ba shi. Kuma ya tabbata a wata ruwaya da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma adri, ni ban sani ba, akana Tubba nabiyyan am ghairu nabi, Tubba din nan kan annabi ne ko ba annabi bane, da Allah yake cewa wa qaumu Tubba, kamar yadda yake cewa wa qaumu Lutin ko wa qaumu Shu'aib ko wa qaumu fulanun daga cikin annabawa. To da Allah yace wa qaumu Tubba din nan, annabi yace ban sani ba, Tubba din nan annabi ne ko ba annabi ba, to kaga dai wannan ya nuna tabbas dai mumini ne, musulmi ne daga cikin musulmai, amma dai ba a san matsayinsa ba, annabi ne ko ba annabi ba. To shine ma'anar wannan aya, a Quraishin ashaddu wa aqwa, waɗannan Quraisha da suka ƙaryata kai ya kai manzon Allah, su suka fi tsanani da ƙarfi, am qaumu Tubba, ko kuma mutanen Tubba, walladhina min qablihim, da wanda suka zo ainihin wato gabanin su, minal kuffari, daga cikin ainihin wato kafirai. Haka wannan malami ya faɗa a cikin wannan littafi nasa At-Tashil li Ulumi At-Tanzil a cikin suratu ainihin wato Dukhan, Allah madaukakin sarki ya masa rahama. Dan haka Allah subhanahu wa ta'ala dai yace wa qaumu Tubba'in, wa qad zakarna min sha'anihi fi surati Dukhan ma agana an i'adatihi hahuna walillahi alhamdu kullun kadzaba ar-rusul, Allah yace kowannan su ya ainihin wato ƙaryata manzo, ai kullun min hadhihi al-umam wa ha'ula'i al-quruni kadzaba rasulahu, kowanne daga cikin waɗannan mutane da waɗannan ƙarnoni sun yi ta ƙaryata manzannin su, wa man kadzaba rasulan, duk mutumin da ya ƙaryata manzo kwaya ɗaya, fa ka annama kadzaba bi jami'ir rusuli, yana daidai da wanda ya ƙaryata manzanni gabaki ɗaya. Saboda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul shu'ara, yace kadzabat qaumu nuhin al-mursalin,
kadzabat qaumu nuhin al-mursalin idh qala lahum akhuhum nuhun ala tat تتقون
نعم
إني لكم رسول أمين
كذبت
فاتقوا الله وأطيعون
الله يتي كذبت قوم نوح المرسلين mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata manzanni kaga annabi Nuhu kadai suka ƙaryata amma Allah yace sun ƙaryata manzanni id qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun lokacin da dan uwansu annabi Nuhu yace ba za ku ji tsoron Allah ba to wannan kaga Allah ya nuna cewa ainihin wato sun ƙaryata manzanni alhalin guda ɗaya kadai suka ƙaryata wa inna ma ja'ahum rasulun wahidun tare da cewa annabi ne ko manzo kwaya ɗaya yazo musu amma kaga sai Allah yace sun ƙaryata domin ka'ida ita ce duk wanda ya ƙaryata annabi kwaya ɗaya cikin annabawan Allah to ya ƙaryata annabawa gaba ɗayan su da manzanni yasa mu musulmi da muka yadda da manzancin annabi Isa to yanzu mu ne waɗanda muke kan daidai saboda duk manzanni kenan mun sadar da su mun kuma yarda da su kuma dama Allah ya ce amanar rasulu bima unzila
ilayhi amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
الله يتي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الله يأمن زويا إيماني دا أبن دا الله يسوق رمسا دا قرون أبن جدنسا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه سيتي كل والمؤمنون دا سورا مؤمنين قباكي دي سوماسين إيماني sai Allah ya ce kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi kowannan su tsakanin annabin da masu imani sun gaskata Allah sun yi imani da shi sun gaskata littafan Allah sun yi imani da su sun gaskata annabawa da manzannin Allah sun yi imani da su la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ba ma bambance tsakanin daya daga cikin annabawan Allah mu ce mun yi imani da wani ba mu yi imani da wani ba to wannan shi yake nuna cewa mun yi imani to dan haka wanda duk bai bi wannan ka'ida ta yarda da annabin Allah ba mai yarda da annabi Muhammadu ba to shikenan shi an sha da shi lalle yayi imani da annabi Isa wannan daidai ne amma rashin imanin sa da cewa annabi Muhammadu shine dan yayi shine pastantic dan yayi wanda ya kamata a bi shari'ar sa a yanzu ai aiki da abin da take kunshi a ciki to wannan shi yake nuna shi kuma ya fada anan idan ya tafi da wannan aqida ta cewa bai yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kuma shi ya kamata abu shari'ar sa a yanzu ba to wannan mutumin ya tafi kafiri kuma Allah ba zai masa rahama ba to shine Allah madaukakin sarki yake ba mu labari walamma ja'ahum rasulun wahidun wa innama ja'ahum rasulun wahidun annabi ɗaya ne ko manzo ne ɗaya yazo musu da suka ƙaryata sai Allah ya ce sun ƙaryata sauran fahum fi nafsil amri law ja'ahum jami'ur rusul kazzabuhum dan haka a yadda lamarin yake da a ce duk manzanni za su zo musu gaba ɗayan su ƙaryata su za su yi ba wanda za su yi imani da shi inji Allah fa haqqa wa'id ay fa haqqa alaihim ma au'ada Allah ta'ala ala takdhibihim min al'adhab wan nakali dan haka sai ya tabbata akan su abinda Allah ya musu alƙawari na ƙaryatawa da suka yi na daga azaba da kuma ainihin wato narko fal yahdharil mukhatabuna dan haka duk waɗanda ake magana da su su yi hankali an yusibahum ma asabahum saboda kar irin abinda ya samu ya samu waɗancan su ma ya same su dan haka duk wanda yake wanda ba musulmi ba a yanzu yake ƙaryatawa yake gaskatawa da manzancin manzon Allah to yayi hankali kar irin wancan uqubar ta waɗancan mutanen ta same shi fa innahum qad kadzabu rasulahum kama kadzaba ulaika domin su ma waɗannan sun ƙaryata manzon su na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda waɗancan su ma suka ƙaryata Allah ya ce afa ayina bil khalqil awwal ai afa ajazna yanzu mun gaza ne ibtida al khalqi lokacin da muka zo fara halitta hatta hum fi shakkin min al i'ada har suna shakkar dangane da ainihin wato dawo da su su zama sabbin halittu muzmai da jukkunan su kamar yadda ainihin wato ya kamata yanzu mun wahala mun gaza ne dangane da halittar su a karan farko ballantana idan sun rididdige sun lalace sun tarwatse mu gyara su Allah ya ce bal hum fi labsin min khalqin jadid wal ma'ana anna al ibtida al khalqi lam yu'jizna fara halitta bai wahalar da mu ba wal i'adatu ashalu minhu dan haka dawo da ita a gyara ta shi yafi sauki a gurin mu ba a gurin wasu ba kama kala sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ainihin wato azza wa jalla ya fada wa huwa allazi yabda'ul khalqa thumma
yu'iduhu ما يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
الله يتي وهو الذي يبدأ الخلق الله هيكي فارر هلتا ثم يعيده سنة انت ورغجي تتروس اتلالا تترددجي سيكومي ساكي داود اتا wa huwa ahwanu alayhi kuma hakan shi yafi sauki a gurin Allah kaga wannan amsa ce kadai wanda ya kamata kowa ya fahimta Allah madaukakin sarki ya sake fada a wani guri yace wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa
wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'idama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
الله يتوى ضرب لنا مثلا يا بقى من مسالي ونسي خلقه يا من تاد يد مكهل تيش قال حرمينا توى من يحيي العظام وازي لا يكسي كشي وهي رميم باين تاردد ديجيتا فتتكيتا ورقجيتا وازي تالوبي الله يتوى قل كتي مسا يحييها الذي أنشأها أول مرة wanda zai rayar da ita shine wanda ya farar da ita tun lokacin da babu ita a karan farko wa huwa bi kulli khalqin alim Allah masani ne dangane da kowace halitta ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukakin sarki yake cewa yu'dhini ibnu adam dan adam yana cutar da ni yaqulu har ma yana cewa lan yu'idani kama bada'ani Allah bai isa ya dawo da ni ba kamar yadda ya fare ni ya kage ni wa laysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adati kuma wallahi farkon halitta ba za ta zaman to mun a bar wahala ba sama da ainihin wato maido da ita wato farkon halitta ba shine abu mai sauki ba sama da ainihin wato dawo da ita ma'ana da idan ka kwatanta tsakanin farkon halitta da kuma dawo da ita ta baci wanda yafi wahala shine farkon ta wannan ma bai mun wahala ba balantana dawo da ita inji Allah wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaice shi saboda haka dai ya tabbata kan cewa Allah madaukakin sarki zai ainihin wato dawo da mu kamar yadda ya kage mu da farko kamar yadda kuma ya ainihin wato halicce mu da farko a cikin cikin iyayen mu wannan ba abu ne ba mai wahala a gurin Allah subhanahu wata'ala to sai ya ce me kuma
walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد
باين ده الله مدوكتين سلكي ينونا منا تيوا ابنمي سوكي يئي داود مو باين يا هلتيمو كما هلترمو bata zamanto mai wahala a gurin sa ba ballantana dawo da mu sai Allah madaukakin sarki ya karkata akala zuwa ga nuna ba ma iya halittar mu ba hatta abin da ke cikin kirazan mu da ke cikin tunanin mu ma Allah yana sanar da shi da haka kafin kai tunani ko kuma ka riya wani abu a ranka Allah madaukakin sarki ya san me ka riya ko me zaka riya Allah ya ce walaqad khalaqnal insana haqiqa mun halit mu muka halicci dan adam wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu kuma mun san abin da ransa take masa waswasi abinda ransa take riya masa take kitsa masa na alheri ko na sharri wannan duka muna sane inji Allah subhanahu wataala yanzu wannan Allah ne zaka buya gare shi kaje ka aikata abinda ba daidai ba bawan Allah wannan Allah ne zaka kauce ka baude kai masa sabo wanda ya san hatta abinda kariya kafin kaje ka aikata saboda haka mutane su hankali da ubangiji Allah yana bayyana mana ire-iren al'amuran nan ne saboda mu ƙara jin tsoron sa dan mu gane girman sa da buwayar sa wana alamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu mun san abin da ran sa take masa waswasi Allah ya ce wana hanu aqrabu ilayhi mu mun fi kusa da hi min hablil waridi sama da igiyar takalmin shi wasu suka ce sama da jijiyar da take wuyan sa nan idan ran mutun ya baci za ka ga jijiyar wuyan sa na tashi to ai dai wannan jijiya tana dab da kai tana damfara da kai to Allah ya fi kusa da kai sama da wannan jijiya ita ce alhablul warid inji wasu malami idh yatalaqa almutalaqiyani lokacin da masu ainihin wato canjin juna ko masu haduwa guda biyu suke haduwa anil yamini dan a bangaren dama wa anil shimali da kuma bangaren hagu qa'id suna zaune akwai wanda yake zaune yake kula da me kake aikatawa me kake fada me kake aikatawa dan haka yace ma yalfizu min qawli babu wani magana da dan adam zai furta illa ladaihi raqibun atidun face akwai raqibu a hannun dama atidu a hannun hagu inji wasu malamai mala'iku ne guda biyu wanda suke nade da kuma recording duk abin da mutum yake yi na alheri ko na sharri me kyau ko mara kyau babu wani abu da ainihin wato mutum zai aikata face Allah yana sani wajaat sakaratul maut bil haqq wajaat sakaratul maut magagin mutuwa tazo bil haqqi da gaske babu maganan kokwanto zalika ma kunta minhu tahidu zalika wannan magagin mutuwar ma kunta minhu tahidu shine abinda ka kasance kana ainihin wato gudu kana tserewa ko kuma kana shakka dangane da faruwar sa shine tahidu ko dai kace kana shakka inji wasu malamai ko kuma kace ainihin wato abinda kake gudun kada ya faru karka kar ya faru gare ka Allah ya ce wa nufikha fi suri muka yi busa kuma a cikin kaho zalika yawmul wa'id a ranar ne ranar narko ranar azaba ranar da duk wanda ya saba wa Allah ba zai ji dadi ba waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun kuma kowace rai za ta zo ta a gobe kiyama tare da mai korota wa shahidun da kuma wanda zai kafa shaida a ainihin wato kayinta wato shine manzanta ko annabinta da kuma mala'iku da za su koro su zuwa gaban Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce laqad kunta fi ghaflatin min hadha haqiqa ka kasance cikin rafkanuwa dangane da wannan fakashafna anka ghida'aka sai muka yayi rufin dake kan idanunka wanda baka gani ba fa basaruka al-yawma hadid yanzu idanka yau ya zama karfi ya zama abun nan wajen karfi ka fahimci lalle lalle za a tafi kiyama ko lalle lalle za a mutu to waɗannan ayoyi akwai maganganu malamai da suka faɗa da haka zamu ji kadan daga ciki suka ce yukhbiru ta'ala an qudratihi 'alal insani bi annahu khaliquhu farko dai Allah yana nuna wa dan adam cewa fa shi shine mahaliccin dan adam wa ilmuhu muhitun bi jami'i umurihi kuma ilimin Allah ya kewaye dukkanin al'amuran dan adam hatta innahu ta'ala ya'lamu ma tuwaswisu bihi nufusu bani adam min alkhairi washarri Allah ya san duk abin da ran dan adam take riya masa da waswasi akai na alheri ko kuma na sharri وقد ثبت في صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا تبت احاديث منزان الله ده yake cewa inna allaha ta'ala tazawaza li ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam taqul aw ta'mal Allah ya yafe wa duk abin da ran mutun tariya don in aka ce duk abin da kariyo a ranka za a kama ka da hifa ba wanda zai tsira kowa duka zai ci a gurin Allah haka kurin wata ran sai ka riya ina ma a samu wata kwalbar giya irke ki ya billahi lazi kawai kai bismillah ka dirke ta to inda a ce Allah zai dinga kama ka da irin wannan tunanin to kaga ai ba za ka tsira ba a ce daga kai tunani shikenan hukuncin ka kasha akwai matsala ko kuma daga kaga wata irin waɗannan abun nan kasiyatun ariyatun inda suke wucewa da mini skirt da irin wannan fetsarancin da lalata mutum kawai yana zaune bakin titi shi yasa annabi ya hana zama bakin hanyar nan fa saboda akwai sharri da yawa kana ganin irin wannan sai ka ji har hadi yawo kake yanda ka san kaga wata shinkafa da miya da nama da man shanu ma'ana har kana tunanin kai yanzu wannan ina ma mutun ya kebe da ita na kamar kwana biyar ko sati guda ma'ana kana riya cewa ina ma ka samu kai zina da wannan mata ko wani makamancin haka idan Allah zai kama ka da irin wannan ai ba za ka tsira ba ba wanda zai tsira dukkan wallahi ba wanda zai tsira saboda ba wanda baya irin waɗannan tunanukan ko kuma wani taran kawai ka zauna haka kawai kai ta nazari ka ce to an ce dai akwai Allah amma dai mu ba mu taba ganin sa ba kuma to mun yi imani to kaga wannan furucin in ka furta ne matsala kamar yadda muka ji a hadisin manzon Allah amma in tunani ne kadai mujarradin tunani to Allah ya yafe kuma Allah ba zai kama ka da shi ba bal ma wannan shine cikar imani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wani sahabi yazo ya taba tambaye sa yace haka kurin sai in zauna raina ta tariya mun wasu abubuwa da wasu abubuwa na tunani na marar kyau ba su da dadi annabi in na fada maka zai iya kafirta ni abin da zan fada annabi sai ya tambaye yace kafirta da bakinka sai yace a'a sai yace fa zalika haqiqatul iman to wannan shine ma haqiqanin imani ma'ana zuciyarka ta dinga bujiro maka da irin waɗannan abubuwa haka ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa haka kullun shaydan zai zo ya dinga yi wa dan uwanku nazari da tunani a cikin ransa yana ce masa man khalaqa kaza wa ya halicci kaza in am zuciyarsa ta bashi amsa cewa Allah ne sai sa yake cewa to man khalaqa kaza to wa abu kaza kuma wa ya halicce shi in zuciyarsa ta bashi amsa cewa Allah ne da haka har sai shaydan ya zo masa da tunanin cewa to shi Allah da kake ta cewa shi ya halicci waɗannan abubuwan to shi wa ya halicci Allah to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa idza balaga huna idan mutun tunanin sa ya iso da hinan to falyatruk wal yu'iza billah ya watsar da tunanin ya ta'uzu billahi minash shaitanir rajim sai bar tunanin gaba daya saboda shaitan ne yake nema ya halaka da shi to shine ainihin wato malamai suka ainihin wato fada wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ay malaikatuhu ta'ala aqrabu ilal insani min hablil waridihi ilayhi mala'ikun Allah subhanahu wata'ala shi yasa yace nahnu bai ce ana ba da wannan ne ma malamai suka ce kenan Allah ba shine yake kasancewa tare da bayi a inda suke ba domin anan bai ce wa ana aqrabu ilayhi ba yace nahnu shi kuma Allah galibi idan yace nahnu to yana nufin mala'ikun shi kamar yadda yace inna nahnu nazzalna dhikra
inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun
Allah yace inna nahnu nazzalna dhikra lalle mu muka saukar da ambato shine qur'ani wa inna lahu lahafizun kuma mu masu kare shine
nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya
nahnu Allah yace mu qasamna muka rarraba ma'ishatahum ababan rayuwarsu abinda za su rayu da shi fil hayatid dunya anan rayuwar duniya wato dukkanin abinci da abin sha da abin rayuwa da arziki Allah shi ya raba to me yake nufi da nahnu shine da shi da mala'ikunsa ko kuma kace mala'ikunsa domin Allah ba shi ke daukar kudi mubasharatan ya baka ba ai ko ya baka abinci ko wani abu makamancin haka to saboda haka wannan shine nahnu kamar yadda malamai suke fada dan haka anan ma da yake cewa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu muka fi kusa da shi sama da igiyar ainihin wato wuyansa ko jijiyar wuyansa ai malaikatu ta'ala aqrabu ilal insani min hablil waridihi wa man ta'awwalahu alal ilmi fa inna ma afarra li Allah yalzama hululun aw ittihadun wa huma manfiyani bil ijma wanda dai ya fassara da cewa da ilimin Allah ne Allah yake tare da mu wa nahnu aqrabu ilayhi wato ilimin mu na tare da shi Allah ilimin sa na tare da mu subhanahu wa ta'ala wanda dai ya fassara shi da haka malan yace to hakika yayi daidai domin ya gujewa hulul aqida ta hulul wato cewa Allah yana higa jikin mutane sai ya narke a jikin su da kuma aqidal wahdatul wujud shine aqidar ittihad wa huma manfiyani su ne abubuwan da aka kore bil ijma'i malamai kaf sun tafi akan cewa Allah baya saukowa cikin mutane mubasharatan ko kuma ya zamanto a cikin jikin su ya narke da su kamar yadda ƴan aqidar hululiyya da kuma ƴan aqidar wahdatul wujudi wato kowa ma Allah ne tunda Allah na iya narkewa a jikin dan adam to wannan aqida ce mummuna muguwar aqida kafira azzaluma algunguma inji Hausawa ba ta da wani asali a cikin sunnar manzon Allah ba ta da asali a cikin alqur'anin Allah dan haka nahnu dinnan tana nufin bi ilmina ko kuma bi malaikatina mala'ikun mu suna tare da shi ko kuma ilimin mu ainihin wato na tare da shi to wannan shine wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wa innama wa nahnu aqrabu ilayhi wa innama wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kama qala fil mukhtasar fil muhtadhar kamar yadda ya fada dangane da wanda ya halarto mutuwa Allah madaukakin sarki yace wa nahnu aqrabu
ta idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun
Allah yace hatta idza balagatil hulqum har lokacin da rai ta iso makoshi wa antum kudin nan hina izin a wannan lokaci tanzuruna kuna kallo zai mutu la hawla wala quwwata illa billah ba abin da za ku iya yi masa wallahi kuna kallo mutun zai mutu kuna kallo mutun zai mutu shi yasa wallahi mutuwa wa'azi ce jama'a domin lokacin da ta duro maka wallahi duk wanda kake jin suna da gata a kanka duk abin da ka mallaka ba zai maka maganin ta ba wallahi wallahi wanda yafi kowa kaunar ka yana gani zakai numfashin karshe kai shakuwar karshe ka tafi lahira dukiyar ka da duk abin da ka mallaka ba za ta hana wannan numfashin na karshen ya fita ba yanzu ƴan Najeriya ya kamata ku dauki wa'azi daga mutuwar Malam Abba Kyari Malam Abba Kyari mutun ne bawan Allah kamar yadda masana da kuma waɗanda suka kusance shi suke faɗa yana da kokari wajen abin da ya shafi addini da mu'amala da zamantakewa da kuma kokari wajen bada shawarwarin ayi abin kirki wa talakawan Najeriya Allah da ikon sa yazo ya dauki Abba Kyari ku duba Abba Kyari a fadar shugaban kasa yake fadar shugaban kasa babu wani guri a Najeriya da zaka tsinci kanka a ciki mafi gata sama da a ce kana fadar shugaban kasa ko da ku dan aika ne kai a fadar shugaban kasa wallahi tallahi gatan duniya kan ka same shi to balantana a ce shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin kasa gaba daya amma kuna ji ƴan Najeriya Allah ya kai mutuwa har inda Abba Kyari yake taje ta zare mishi ran shi to don Allah idan baka yarda cewa arziki da dukiya da gata baya hana dan adam mutuwa dangane da mutuwar Abba Kyari ba to da me zaka yarda shugabanni kasa nawa muka samu suka rasu Sani Abacha a rayuwar mun nan muna nan da ranmu Allah ya tura mutuwa har fadar shugaban kasa ta fusge ran shi ya tafi lahira Malam Murtala Muhammad shugaban kasar mu ne musulmi ne sallar juma'a yaje ya idar aka je aka harbe shi ya mutu har yau babu shi babu labarin shi duk wasu mutane da ake ganin cewa masu gata ne ko wanda suna da abin da ya kamata su tarewa kansu mutuwa idan dai ana iya tarewa da dukiya ko da gata ko da mulki ko da kuɗi wallahi mun ga misalan irin su amma har yanzu wannan abun bai hana su mutu ba to haka idan ka dawo bangaren gata na addini duk duniya ba wanda ya kai Annabi Muhammadu gata amma lokacin da mutuwa ta sauka gare shi san da ya faɗa yace inna lil mauti la sakarat mutuwa akwai daci wannan shine abin da ya faru da manzon Allah wanda wannan yana nuna mana cewa ashe ba wanda Allah zai daga wa kafa ba wanda Allah zai saurarawa dole ne a mutu amma babban inda harkar take shine mutun ya maida mutuwa wa'azi idan mutun aka yi masa mutuwa ko wani ya mutu a cikin dangi ko ƴan uwa ko abokan arziki ya zamto wannan ya zamto masa wa'azi da nasiha ya sa ya gyara aiki dan haka shugabannin Najeriya da waɗanda suke rike da madafan iko na talakawa waɗanda suke wa mutane hidima na jagoranci da shugabanci wallahi mutuwar Malam Abba Kyari ya kamata ta zamto muku wa'azi idan Malam Abba Kyari ya kyautata idan ma ya muna na yau dai rayuwa ta kare ba abin kuma da ya shaura sai iya abin da ya aikata mai kyau ko kuma wanda yake mummuna wannan wallahi muna fada dan ya zamanto wa'azi gare ni da nake fada muku da kuma wa'azi ga dukkanin al'ummar gabaki da ita musulmi cewa lalle zamu mutu kuma dole ne mu tsaya mu yi amfani da dukkanin damar da Allah ya bamu wajen taimakon jama'ar mu da taimakon ƴan uwan mu da taimakon addinin mu da taimakon rayuwar mu da taimakon talakawan kasar mu kada mu bari dama ta kubuce gwamna ne kai dan majalisa ne kai sanata ne kai refs ne kai komishina ne kai kowane ne kai billahi allazi la ilaha illa huwa da a ce ba a sauka a waɗannan kujeru ko ba a mutuwa a basu kai ma da baka iso ba kai ma da baka zo ba kai ka sani kuma yadda ka tafi haka kuma hadda suka tafi waɗanda suka tafi ka zo ka hau haka kai ma zaka tafi ka bari wasu su zo su hau in ma ka tafi kana raye kana gani ba a damawa da kai in ma kuma mutuwa ta zo ta ja kafarka ka bar kujerar dolan ka kabatta yasa yi amfani da damar ka ya kai komishina yi amfani da damar ka ya kai gwamna yi amfani da damar ka ya kai sanata yi amfani da damar ka ya kai dan majalisar tarayya ko dokoki ya amfani da damar ka ya kai shugaban kasa, ya amfani da damar ka ya kai commissioner, ya amfani da damar ka ya kai permanent secretary ko kuma shugaban ministry kaza, ka taimaki talakawa, ka taimaki bayin Allah, kai sanadin samun aikin wasu, wasu kai sanadin samun jarun su, wasu kai sanadin gyaruwar ilimin su, wasu kai sanadin biyan kudin makarantar su, wasu marayu kai sanadin samun gida a gare su, ko samun abinci ko dinki wanda za su saka a jikin su, kai kokari ka zama sanadin alkhairi ga mutane. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa khairun nasi anfa'uhum linnas, mafi alherin mutane sune wanda suka fi amfanar da mutane. Da haka kai a kokari da wannan dama ka tabbatar cewa ka amfanar da al'umma, al'umma sun amfana da kai, wannan sai ya zamanto sanadiyar samun rahamarka. Amma wallahi tallahi idan kaki to Allah dai ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi, wallahi tana nan tafi. Iz yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun wa ja'at sakaratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahidu, tana nan tafi wallahi, zata zo kaina, zata zo kanka, zata zo kan kowa. Dan haka subhanahu wa ta'ala ya aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruna wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, mu ne muka fi kusa da shi dangane da ku, jazakallahu khairan ala ramma, walakin la tubsiruna, sai dai ba ku ganin mu, haka zamu dauke shi ya tafi lahira, wallahi tallahi ba ku riga kuka ainihin wato iya tare masa wannan mutuwar ba. Ayya ani malaikatuhu, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani guri, ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna, lalle mu ne muka saukar da ambato kuma mu ne masu kiyaye shi. Fal malaikatu nazalat bidhikri wa huwa alquran, kaga anan malaiku ne suka saukar da alqur'ani, amma Allah sai ya ce inna nahnu, to dan ma anan da yake cewa abu na wa nahnu aqrabu ilayhi, wato muna kusa da shi, ma'ana malaikatuhu, malaikun Allah ake nufi, kamar yadda yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra, lalle mu muka saukar da alqur'ani, yana nufin malaikun sa, to haka can ma yake nufi bi iznillahi ta'ala. Wa kadhalika al malaikatu aqrabu ila al insani min habli waridihi ilayhi bi aqdari llahi bi aqabi bi iqdari llahi jalla wa ala lahum an dhalika, falil malaki lummatun fil insani kama anna li shaytani lummatun ku lil insani, wato malaika yana da ainihin wato abun nan kusanci dangane da ainihin wato dan adam da dan faruwa, haka kuma shaydan, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ash-shaytanu yajri min ibn adama majrad dami, shaydan yana gudana a cikin jikin mutum kamar yadda jini ke gudana, kaga shaydan yana dan faru da dan adam kenan, kama akhbara bidhalika sadiqul masduq, walihadha qala hahuna idhi latalqa almutalaqiyani ay almalakain alladhaini yaktubani amal al-insan, wannan nan mala'iku guda biyu waɗanda suke ainihin wato ta dauka ayyukan dan adam suke recording anil yamini wa anil shimali qa'id, akan bangaren hagu da bangaren dama akwai wanda ke waɗanda suke zaune suke rubuta ainihin wato komai, ma yalfuz ay ibnu adam, babu abin da dan adam zai furta min qaulin ay ma yatakallamu bi kalima, ba zai yi wata kalma ba, illa ladayhi raqibun atidun ay illa walaha man yuraqibuha mu'taddul lidhalika, wannan shine fasara mafi inganci, wato face wanda ke rubuta da bibiya da kwakwab akan maganar yana nan a gurin, mu'taddun wanda ke tattalar maganar ya ajiye ta ya killace ta ya kaiwa Allah yana nan, da wannan kenan ya zamanto raqibu da atidu malaika ne guda daya, shine abinda wasu malamai suka faɗa, kuma magana ita ce tafi inganci, cewa raqibu da atidu ba malaiku guda biyu bane, a malaika ne guda ɗaya amma mai suna biyu, raqibu ne atidu ne, wato mai bibiyar al'amuran mutum ne da rubutawa, mai tattalar sa ne ya kai gurin Allah subhanahu wataala, ay la yatruku kalimatan wala haraka, babu wata kalma ko wani motsi da zai bari sai ya rubuta, kama qala ta'ala Allah ya ce wa inna alaikum
wa inna alaikum lahafizin,
na'am,
kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun,
Allah ya ce wa inna alaikum lahafizina, wallahi lalle kuna da masu kula da kiyaye ayyukan ku gaba daya, kiraman katibina, manya manyan masu rubutu ne, ya'lamuna ma taf'aluna, suna rubuta abinda duk kuka aikata, shine wa ya'lamuna ay yaktubuna kenan, wa qad ikhtalafa al-ulama'u hal yaktubu al-malaku kullu shay'in min al-kalami aw innama yaktubu ma fihi thawabun wa iqabun, malamai sun yi sabani akan cewa shin mala'ikan nan yana rubuta duk abinda ka fada ne ko kuma a'a iya abinda in ka fada za a baka lada ko in ka fada za a rubuta ma zunubi shi kada yake rubutawa ala kaulaini malamai sun yi maganganu guda biyu wa zahirul aya al awwal zahirin ayar ta farko li umumi qawlihi tabaraka wa ta'ala ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun ati idan ka dauki umumin fadin Allah da yake cewa ma yalfizu min qawlin to ya nuna abu na farko ne shine duk abin da dan adam ya fada da na lada da wanda ba na lada ba da abin da yake za a rubuta mar zunubi da wanda ba za a rubuta masa ba duk zai rubuta to kuma ya tabbata daga hadisin Bilal ibn Haris al-Muzani yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace innar rajula la yatakallamu bil kalima min ridwanillah dan adam zai iya furta wata magana wacce take tana jawo masa yardar Allah ma yazunnu an tabluga ma balagat yaktubu Allahu lahu bi haridwanihi ila yawmil qiyamah baya tsammanin za ta kai matakin da ta kai amma a dalilin ta Allah yana iya rubuta masa yardarsa har zuwa ranar tashin alkiyama yasa kai hankali da harshenka kamar yadda annabi yake kaya wani sahabi cewa kuffu alayka haza ka sanya zaka dinga sarrafa harshenka me zaka fada saboda kalma ɗaya za ta iya kai ka aljanna kalma ɗaya kuma za ta iya kai ka wuta wa innar rajula la yatakallamu bil kalima min sakhatillahi ta'ala ko min sukutillahi ta'ala haka nan kuma dan adam zai iya fadin wata kalmar da za ta fusata Allah ma yazunnu an tabluga ma balagat baya tsammanin za ta kai matakin da ta kai yaktubu Allahu ta'ala alaihi biha sakhtahu ila yawmil qiyama ila yawmi yalqahu Allah madaukakin sarki zai rubuta mishi ainihin wato zunubi da ita da kuma fushi da ita har zuwa ranar da ainihin wato zai koma zuwa gare shi zai gamu da Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi sahihul ne li ghairihi imamu ahmad da imamu ainihin wato bukhari ya fitar da shi makamancin sa haka muslim ma ya fitar da makamancin sa saboda haka dai hadisi ne wanda yake ainihin wato ingantacce wallahu ta'ala a'lam jama'a lokaci ya kure za mu dakata anan ba mu karasa fassara waɗannan ayoyi ba amma idan mun zo gobe za mu karasa su sai mu shiga ayoyi na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai muna addu'a subhanahu wa ta'ala da ainihin wato yafe mana abin ya ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah yafe mana kafin nan muna da ainihin wato wanda suka bada taimako tambayoyi sai gobe in Allah ya kai mu da daidai lafiya muna da wanda suka bada taimako muna bada wanda suka bada taimako na farko kamar yanda muka faɗa dai wasu suna ƙara tambayar mu number account din da muka bayar zan maimaita shi yanzu wata kila wasu za su abin nan amma dai duk wanda ya duba page din mu zai ga account number din shine 000 guda 3 000 guda 3 sannan sai 177 sannan sai 5581 000 177 5581 wannan shine account number din da fatan Allah ya datar da mu to sannan akwai wanda ya bamu taimako na farko dai akwai Sadiku Aliyu ya bamu naira 500 sai Na'ima ainihin wato Na'ima Abdullahi ta bada naira 100 sai Adamu Sama'ila ya bada ainihin wato 400 sai Idris Muhammad Usman ya bada 150 sai Amina Muhammad Hassan ta turo naira 20 sai wani bawan Allah ya turo naira 5000 abinda yasa za ku ji muna cewa wani bawan Allah sau da yawa wasu text din baya nuna sunansu sai dai ya nuna kawai number account din su da kuma daga ina suka turo wannan kudi din so saboda haka sai mu kira wani bawan Allah saboda haka wani bawan Allah ya turo mana naira 5000 sannan akwai Idris Gazali Isa ya turo naira 1000 sannan sai akwai wani bawan Allah shi ma ya turo naira 200 sannan sai akwai ɗaya daga cikin iyayenmu matar malaminmu Malam Adamu Muhammad Dakoro ta turo mana naira 4000 Allah ya saka mata da alkhairi ta ce tana buƙatar a taya ta addu'a ba ta ji daɗi ba tana fama da rashin lafiya ko azumi ma ba ta samu ta yi muna addu'a an ta Allah ya baki lafiya Allah madaukakin sarki ya sauwaƙe miki malaminmu ko Malam Dakoro Allah ya baka haƙurin wannan fama da wannan ɗawainiya da kake ta yi Allah ya biya ka da aljanna sannan sai Abubakar direba ya turo mana naira 1000 to sannan ainihin wato jimillar kuɗinmu da muka samu na taimako a yau naira 12,370 Allah ya saka waɗanda suka bada wannan gudunmawa da aljanna ya sa albarka da alkhairi ga rayuwarsu ya biya musu buƙatunsu na alkhairi marasa lafiyar su Allah ya ba su lafiya, masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya, sannan kuma Allah ya biya mana dukkanin damuwoyi da matsaloli da muke ciki a wannan rayuwa gabaki ɗaya da muke cikin ta. To akwai wata takarda ga ta a gabana cewa assalamu alaikum, da fatan malam yana lafiya. Ga dubu ɗaya a taya ni da addu'a Allah ya albarkaci sana'ata. To Allah maɗaukakin sarki, daga Abubakar direba. To Abubakar direba, Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci sana'arka. In kuma akwai wacce tafiyar nan alkhairi da Allah yake so ya haɗa ka da ita, wacce tafiyar nan kwanciyar hankali da nutsuwa da samu, to Allah ya canza ma wanda tafi alkhairi. In kuma wannan din ita ce abin da Allah ya kaddara za ka yi a rayuwarka, to Ubangiji ya sa mata albarka, ya sa mata alkhairi, ya kuma sa ta zama ta amfane ka duniyarka da lahirarka da addininka da iyayenka da kowa da kowa. Ya ƴan uwa, za mu takaita a nan gurin. Abinda muka yi daidai, muna addu'a Allah ba mu ladansa muka yi, muna addu'a subhanahu wa ta'ala ya sa mu gama da duniya lafiya. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka alkhayra kullihi ajlihi wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udhu bika min sharri kullihi ajlihi wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al'ula min aljanna wa na'udhu bika min an-nar. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا رب العالمين. يا الله منا روقونك الله كسا مو gama da duniya lafiya, Allah kasa aljanna taimako mar mu. Muna roƙonka Allah wannan kasa ta mu, Allah ka ƙara zaunar da mu lafiya. Duk wasu fitintunu da suke faruwa a wannan kasa, Allah ka yayi mana su. Abubuwan da suke faruwa na alkhairi kuma Allah ka tabbatar da su, ka ƙara hore mana su. Ya Allah muna roƙonka wannan annoba ko kuma mu ce wannan masifa da take damun al'ummar duniya gaba ɗaya, Allah ka kare kasashen mu da al'ummar mu da kuma addinin mu. Ya Allah muna roƙonka wannan masifa da take ƙara ruruwa a wannan gari namu na Gombe, wanda ke sake sai sai ƙara fitowa suke sabbi. Ya Allah muna roƙonka, Allah ka takaita mana wannan al'amari. Allah ka janye shi daga cikin mu. Ya Allah, yadda ka saukar mana da wannan ruwa, Allah ka sa shine zai wanke wannan bala'i ya tafi da shi gaba ɗaya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, ka sa mu gama da duniya lafiya. Allah ka albarkaci shugabannin mu masu taimakon addini. Duk wanda ya cire dukiyarsa a wannan wata, ya taimaki bayin Allah a cikin wannan wata mai alfarma da wannan hali da ake ciki, muna roƙonka Allah ka biya masa bukatunsa na alkhairi, ka kare shi daga dukkanin masifa duniya da lahira, ka kare yaukaka arzikinsa. Wanda yake da niyya bai samu dama ba, Allah ka bashi iko. Wanda kuma bashi da shi bai samu dama yayi wannan ba, Allah ka bashi ladan niyyar da yayi. Allah ka sa mu gama da duniya lafiya. Ya Allah, iyayenmu wasu suna raye, Allah ka sa su gama da duniya nan lafiya, ka sa aljannar firdaus ita ce makomarsu. Allah, waɗanda suka mutu daga cikin iyayenmu, Allah ka gafarta musu, Allah kai musu rahama. Wannan alkin alheri da muke, Allah ka kai musu kamishin su cikin kabarin su. Allah ka kai musu kamishin su cikin kabarin su. Malamanmu, Allah ka ƙara musu lafiya da imani. Wanda suka riga mu gidan gaskiya, Allah ka ɗaba cikin sarki, kai musu rahama. Wanda suke raye tare da mu, suke haƙuri da mu, suke nusar da mu, ya Allah muna roƙonka waɗannan malamai, Allah ka ƙara musu haƙuri da juriya, ka ƙara musu zaman lafiya da kwanciyar hankali, ka ƙara musu rufin asiri, ka sa su gama da wannan duniya lafiya. Allah, kar ka bar shaytan ya nasara a kayin su. Allah ka kare su daga dukkanin maƙiya da mahassada da waɗanda suke jifansu da kalmomi miyagu. Allah kai musu maganin waɗannan mutane. Ya Allah, ka sa mu gama da duniya lafiya. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyama innaka la tukhliful mi'ad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.